ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الجمعة قوم شاشدة قوتا رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 439. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a kamar yadda aka saba cikin wannan wata mai alfarma. Muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma cikin surati Yunus. Mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 10 a surati Yunus. Insha Allah za mu tashi aya ta 11. Muna fata Allah ya samu dace. Kafin nan ga tambayoyin da aka turo. Mai tambaya na farko, bayan yayi sallama ya gaisuwa yace, ina hukuncin bashin kudin nefa da mutum ya mutu ya bari? La'akari da cewa yawanci bashin da ma'aikatar nefa ke tsorawa mutane, ana zargin cewa mutane ba su sha wutar da ta kai kimanin kuɗin da suke ɗorawa mutane ba. Shin wajibi ne magada su biya wannan bashi, ko kuma a cire shi a cikin dukiyar da ya bari kafin a raba gado? Lallai akwai kuskure wani sa'i, kamar yadda yawanci mutane ake faɗa, ko kuma yawanci ma an shaida. Don ko wutan mutum, misali an yanke wutan gidan, wani sa'i za ka samu da mutum zai bar wutan gidan a yanke har zuwa wani wata, to kuma har yanzu kuɗin wutan kuma zai ƙaru, ko a sake kawo masa bill. Wannan ya faru wataƙila ko rashin samun kayan aiki wadatattu ne, ko kuma a aikin ne, ko kuma a wani abu kamar wani sa'i. Kana da mita, suna iya yi maka kiyasi, kuma har ai estimate kawai a kawo wadda wannan ya saba da ka'ida. To amma in irin waɗannan ne, to mutum kusan an ɗora masa wasu kuɗi ne wanda ba nasa ba. Amma in dai bisa tantancewa kuɗin da ya dace ne mutum ya sha wannan wutar aka rubuta bai biya ba, to ana bin sa bashi. In ya mutu, za a cire a cikin dukiyar da ya bari, wato a matsayin bashi a biya. Kuɗin bashin nefa da sauran kowane bashi duk ɗaya ne, ana bin mutum bashi ne. Sai dai kawai inda matsala take, kamar yadda yawanci ake ba da shaida, kusan kowa ko kuma dai duk wanda yake mu'amala da wuta yana iya tabbatar da cewa ana iya masa kawo masa kuɗin da gaskiya bai sha wannan wutar ba. Sau da yawa haka yana faruwa. Don irin wannan ne, to lallai ba haƙƙinsa ba ne kenan ya biya. Amma muddin mutum kuɗin da ya sha aka rubuto ba a yi wani ƙari ba, to nan ana binsa bashi. In ya biya fa lillahi alhamdu, in bai biya ba ma dai ana binsa bashi. Amma in an ƙara masa daga abin da ya sha, to wannan kuma ya zama babu wani haƙiƙanin bashi a kansa. Wallahu alam. Wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi, ya ce yana so a ja hankalin wasu daga malaman makarantanmu na boko mai suna, sai ya ambaci sunan makarantar, wata sakandare ce, ya ambaci sunan makarantar da anguwar. Sai dai mu ne ba za mu karanta yadda ya rubuta ba a daidai wannan gurin. Sai ce da yawan malamanmu, kamar yadda ya rubuta, ba sa son shiga ajuzuwansu, ba su son shiga aju zuwa su koyar. Sannan akwai takardan signing na malamai a wurin class rep. Wasu daga cikin su bayan ba sa shiga aji sannan sai su dinga karbar takardar suna su dinga karban takardar suna signature alamar cewa sun shiga aji kenan. Yace don Allah a fadakar da su sannan a daure a karanta kamar yadda ya rubuta. Wasu suka rubuto suka da su suna son a karanta. An ka rubuta kawai ka gama aikin ka. A karanta yawanci akwai masu tantancewa da kuma wasu abubuwa da kai zaka rubuta kawai kai a ganin ka ne. Kuma kana ga ya kamata a karanta. Wanda ba mamaki wani sa'in an yi nazari sai ga bai dace a karanta ba. Don wata kila maslahar ka ce ko kuma a abun rashin karanta shi a cikin jama'a shi yafi alheri. Don haka sai ka ji wasu suka rubuto takarda su sake rubuto ta su sake rubuto ta amma ba za su yi an karanta ba. Saboda a tunanin su suna ga karanta a tunanin jama'a kuma wasu daban sai su ga kaman ba sai an karanta ba. Wani zaka ga ya rubuto takarda yana magana akan titi ko akalita ko ayiwaye ko ai menene to mai alakan gurin tafsiri da akalita titi ko kara akalita titi shi yana so a karanta a bayyane. To duk irin wa'innan abubuwan duka wasu abubuwa ne wanda ba sai an karanta ba a wani lokaci. Don haka wannan malamai da ba sa shiga aji amana ce, sun tozarta amanan da yake kansu. Allah subhanahu wataala kuma zai tambaya, shine babban hatsarin da muke ciki. Zaka ga mutum shi sallarinsa in an taba naira 10 zai ta bin diddige cewa ya akai naira 10 bai cika yadda ya saba karba ba. Amma shi sai kaga ya zauna bai shiga aji ba, yara suna can suna wasu abubuwa suna zaune bai shiga aji ba, kuma lokacin da ya dace ya shiga ne. Wannan laifi ne mai girma kuma tozarta amana ne da kuma ha'intan aiki. Yasa yawanci salari yake ake ba da wahala, mutane suke shan wahala da salarin da suke dauka. Amma aikatu da yawa akwai. Kuma wasu gurare ne zaka ga kaman kananan ma'aikatu ma'aikata. Kamar misali in an dau ma'aikata waɗanda suke su aikin su kawai gyaran wutar lantarki ne. In wutar lantarki ya bace a kowane bangare a wannan ma'aikatar su za a kira su gyara. Amma sai ka samu idan bangaren ku ya samu matsalan wutar lantarki in kuna son su zo su yi muku aiki wai sai an ba su ko a ba su kuɗi ko kuma su yi ta jan lokaci kawai ba sa yin aiki din. Amma in wata yayi suna karban salari sai za ka ga mutane da yawa kawai kullum bashi ba wani salari da yake amfanin su. La yusminu wala yughni min ju. Salarin sai zama kawai bai wadatar da mutum komai ba. Wani zaka samu ma'aikaci ne mesin mai aikin kwaban siminti ko wani abu. An ce a zo a sa abu kaza ko an ce a zo a gyara guri kaza, sai ga yayi tsawon lokaci bai zo yi aikin sa ba, kuma ana biyan sa salari. Shi yana gaban kamar ku zai wa aikin ya manta cewa akan wannan ake biyan sa aiki abu ne salari. Sai ga ya zauna kawai yana bata lokaci ko akwai wani kayan aiki a aje ko aje a lallaba aikin a danyi wani dan bangare wanda inda aikin kudi a waje aka kira shi duk aikin zai gama da shi. Amma in aikin gurin ma'aikatarsa ne sai ka ga bai wuce yayi 1 bisa 10 aikin ba sai ya tafi kawai. Ai ta neman mutum an buga wancan ku zo ku daure mana ku yi mana wai sai ka ji har ana wani lallabi ko kuma wai a ba su kuɗi in sun yi bayan salari. Wannan kuɗin haramun ne, sannan cin amana ne rashin yin wannan aiki din akan lokacin da ya dace. Da yawa daga cikin kananan ma'aikata masu irin wannan abubuwan sukan yi haka. Ko mai shara ana neman sai ya share guri, wasu bayan Allah zaka ga suna kokari suna tsayawa akan aikin su. Ko mai wani kaza dan karamin aiki ana so ya zo yayi ana biyan sa salari amma sai ga yana wasa da wannan aiki. A mai mesin zo ka gyara kaza zo ka makala kaza zo ka yi kaza ya aje kawai ya manta ya tafi. Shi gani yake ku yake bata wa rai ko kuma ku yake yi wa aiki ya manta. Allah subhanahu wataala zai tambaye shi sai wata yayi ka samu an kai inda za a yi deducting bashin da ake bin sa ko naira 100 ba za a kai masa banki ba. Sai dai ka samu yana ha'inta wanda suke bin sa bashi bai biya wancan ba, yayi alkawari a can na ƙarya yayi kaza kuɗin bai ishe shi ba, ana yin salari yau gobe ba ko kobo, kullum a haka ake rayuwa cikin bashi da haka kuma mutum yana fatan ya mutu cikin basussuka. So da mai bai inganta aikin sa ya tsaya ya rike amana ba. Amma lokacin da yake neman aikin da zai zo gurin wanda za su dauke shi aiki zaka ji yana don Allah a taimaka mana mu samu dai a dauke mu aikin nan, a taimaka mana mu samu a dauke mu aikin nan, haka zaka ji yana faɗa. Amma ana daukan sa aiki ya zama wani irin mutum magandaci malalaci mahaici. Yawa aikin da ya kamata ya je kawai shikenan ya aje ba zai ba. yana nan da yawa ga suna ma'aikaci da yawa saboda haka mutum zaka ga yana cikin bala'i kullun da wahala bai samu abin da yake so ba bai koshi ba salarin sa bai komai ba duk irin wannan ha'incin ne a ce ayi addu'a malamai a ba su haƙin su su ma sun ba da haƙin ne wasu wasu ba su ba da haƙi wasu ba da haƙi ba wasu to zaka ga yara suna cikin aji ba malamai malamai kuma suna gindin bishiya suna hira saboda ni ai wani sai idan ka kiyaye amana domin Allah Allah ne zai cusa dole a zuciyar wanda yake da iko sai ya biya ka haƙin ka ya ji dadi kamar lokacin da kake jin tunanin kai ma yaya ne to kai ma da an kai ka wancan gurin ba za ka biya wanda suke wannan gurin da kake ba yasa ake ta wahala don haka ya kamata a lura da irin wa'ina abubuwa Allah ya kiyaye wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce a shi dai ɗalibi ne kuma yana karatu a makarantar yana bani wahala sosai idan yana hadda yana wahalar da shi yace kuma shi yana so yayi fice boko da arabiya yace ni ina so a bangaren duniya yana so ya dawo lecture a makaranta a ilimin arabiya kuma yace har yanzu yana so ya dawo kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma yace yana so ya zama ko kuma ya zama irin Malam Jafar ko kuma ya zama irin Albani Malam Albani kenan yace ko kuma ya zama irin Kumalam yace amma ni yanzu ko rabin shafi da kyar nake haddacewa to auni to ko rabin shafi da kyar nake haddacewa auni yace wasu kuma sukan iya haddace shafi biyar ko ma fiye da haka to malam ko akwai wani abu da yake ƙara ƙarfin hadda ko saurin fahimta don Allah a gaya masa kuma yace don Allah a taya shi da addu'a Allah ya bashi saurin wato hadda amin oh wannan tunda yana da ragaba kana kokarin haddace rabin shafi a ini ai kana da kokari sosai kana da kokari rabin shafi a ini wannan ai mai basira ne sosai ba gaggawa kila kana gaggawa ne tunda ka kunto abun sosai sai daga baya tukunna ka sauko kasa ka ji cewa ai da da kasan kawai ka fada ka tsaya wannan ka zaka iya zama cikin sauki insha Allah wai wannan kawai magana ne amma kace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan ka kunto kura ko irin Sheikh Jafar a duwai na masu ilimi yawa gangarowa kasan da kai yafi sauki nan zaka iya zama musamman da kake iya haddace rabin shafi insha Allah zaka iya zama har fiye da haka bi iznillah saboda kai ta ƙara dagewa kana kokari yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙarfin hadda da tinowa mutum abin da ya manta da kuma yawaita da rage sabo ka zama ka rage sabon Allah subhanahu wataala ka yawaita aikin ibada da ambaton Allah da salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dama ai sai an dage sosai insha Allah ta'ala ana kuma addu'a sosai dage da addu'a Allah ya sa mu dage wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace mutun ne yana sallah sai ji iska amma iskan bai fito ba shin ina matsayin sallan shi iskan bai fito ba ka ji shi inda ka ji iska ta fito kenan amma in ka ji wani abu ko ƙara a cikin ciki yawa to shi ne wani abu daban amma in dai ka ji iska kamar ai alwala ta warware sai ka fita kawai ka je ka sake alwala ka dawo sallah yawa saboda haka jin iska wannan warwarewan alwala ne amma ka ji wani abu haka kaman abu ya fita a duburan mutum wannan duk walwalan shedan ne yawa amma in dai ka ji iska wannan tabbas alwala ta warware wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya ce menene hukuncin wanda yake yin a caca kamar irin Niger bed caca mai lasin duka waɗannan suna daga cikin lalacewar tarbiya da ake rudar da yawancin matasa yanzu ake so a halakar da mutane a shagaltar da su da abun duniya da sabon Allah da kuma tsarin Yahudawa da bin Yahudawa don kar a basu su alakantu da Alkur'ani da ibada wa Allah subhanahu wataala da kyakkyawar aqida wannan yana daga cikin abubuwan da ya zama jarrabawa a wannan zamani wanda da yawa daga cikin mutane musamman masu tashi suna yin wannan hatsari abu ne iri na caca Allah ya kiyaye don haka lalle a ji tsoron Allah a daina ya wani hanya mutum zai bi ya daina wannan hali ya ji tsoron Allah ya tina kwanciya a kabari ya tina tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama menene hukuncin wanda ya ba su hayan shago bai dace ba wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ya duk abin da zaka yi in aka ce ga hayan shago za a yi barna bai kamata ka bada hayan shago ba saboda haka in an zo karban hayan shago amma harkar caca za a yi bai kamata mutum ya bada hayan shago ba koda bai sani ba sai ga an fara harkar caca sai ba su notice lalle su tashi ba zai goyi bayan ai wannan fasadi a wannan anguwa ba ko kuma bata yaran makwabtan gurin ba saboda haka bai dace ba mutum ya bada hayan shagon sa wallahu a'lam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu in Allah ya da sauran tambayoyi sai lokaci na gaba muna fata Allah ya sa mu dace zamu ci gaba da aya ta 11 cikin surata Yunus muna fata Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi ash-sharra ijalahum bil-khairi laqudiya ilayhim ajaluhum da Allah subhanahu wa ta'ala yana gaggautawa mutane sharrin yana gaggautawa mutane sharri da suke yi wa kansu fata irin yadda yake gaggauta musu al-khairin da suke yi wa kansu fata laqudiya ilayhim ajaluhum da yanzu duniya ma ta kare da an gama gaba daya yadda mutane wani sai suke yi wa kansu fatan sharri da Allah yana biye su ya zartar da wannan sharrin kamar yadda in sun yi fatan alkhairi Allah yake gaggawan biya musu wannan alkhairi da haka yake wa sharri to da yanzu duniya ta kare wani sai zaka ga mutum in ya ji bati rai ko ya ji bakin ciki sai ka shi duniyan ma wallahi ta ishe shi sai ka ji sai shi duniyan ma wallahi ta ishe shi saboda tsabar wani ko wani abu ne kuskure ko wani kuskunda ko wani abubuwa da ya samu na abunda baya tsammani ko wani karaskiya da ya samu a rayuwa shi duniyan ma ta ishe shi da Allah zai karbi wannan shikenan kawai ba zai ini ba tunda duniyan ta ishe shi ya ga yawa Allah shi duniyan ma ta ishe shi wannan mummuna addu'a ne wani sai mutum kawai yana kan abun hawansa abun hawan ya dan yi dabur dabur sai wani tsaki kai alatsi ne wannan kaza ko ce alatsi ne wannan machine ne kai wannan machine ne babu shi ma yafi wannan algan babu ita ma yafi to wannan abun da mutum yake fada yana yi kansa mummunan sharri ko dan kekensa da yake zuwa makaranta ko machine ɗinsa da yake zuwa daukan karatu ko guraren karatu ko wasu abubuwa in ya fadi wannan yayi mummunan addu'a ko wata tinkiyarsa ko saniya ko akuya ko kaza ta shiga ta dan caki wani dan gero da ya ajiye bata ankara ba kai wannan tinkiya ta ishe shi ko Allah ya tsine mata ko wani abu wanda yake ko kuma dan sai wani abu na kuskure kai wannan da aihuwansa ma shi bai ga amfani ba duka wannan mummunan addu'a ne kai wannan da ni ban gama kaza ba kai wannan da da babu shi ma to duk wannan mummunan addu'a ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum la tad'u ala auladikum kar ku yadda ku yi mummunan addu'a akan kanku ku sai ku duniya ta ishe ku ku da kaza ma ku da ba ayi ku ba ma kar ku yadda ku yi wannan kar ku yadda ku yi mummunan addu'a akan dukiyoyin ku ka ga yawa abunan ka rinka mummunan addu'a akan dukiyar da ka mallaka kar ku rinka mummunan addu'a akan ƴaƴan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falarubba ma tuwafiquna sa'ata ijabati au kama kala sallallahu alaihi wasallam za ku iya dacewa da lokacin karban addu'a shikenan sai a karbi addu'a shikenan sai Allah ya zartar da abun yadda kuka wada to Allah don ma Allah subhanahu wataala in kuka yi fadi irin wannan abun sharrin sai Allah ya kauda kai sai ya kyale amma in alkhairi ne ka sai ka gode wa ka Allah ba ni haddan alqur'ani ba da a ce mana ni ne na haddace alqur'ani sai Allah ya karbi addu'an da wuri sai waiwayo zuwa gurin ka ka da ce gona ta ce amfani mai kyau wannan irin wacar gona sai Allah ya karbi wannan addu'a da ce mana shagona ya cika to da ba don Allah subhanahu wataala irin wannan fatan da kuke wa kanku na alkhairi to Allah yana gudanar da shi ko ba dade ko ba jima sai kaga in Allah ya karbi addu'an sai baka abu amma in sharri ne sai Allah ya shiru sai ya kaman bai ji ka ba sai ya kyale ka saboda ya san matsala za ta dawo akan ka to shine Allah yake fadi anan walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah yana gaggautawa mutane sharrin da suke fada wa kansu suke fata isti'jalahum bil khair irin yadda suke gaggawa akan alkhairi kuma ya amsa musu ya basu da haka yake yi a wajen sharri ma laqudiya ilaihim ajaluhum da yanzu an gama da ajalin su ma da yanzu ba sa nan ma duniya Allah ta fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun amma mukan kyale wadanda ba sa kaunar za ba sa tsammanin za su hadu da mu ranar tashin alkiyama mukan kyale su fi tughyanihim cikin tsagawar su cikin batan su cikin shishigin su ya'mahuna fi ta'imuwa Allah ta kyale mutane ki su fi ta'imuwa baka ganin dun rayuwar da duk aka saki hanyar Allah sai an shiga dimuwa inda aka saki hanyar Allah to dimuwa za kare dai mai salari yana kuka mai shago yana kuka dan kasuwa kuka ma'aikaci kuka shugabanni kuka talakawa kuka wani in kaji labarin kudin da yake diba sai kaje to wannan aishi ba zai sake yin talauci ba har abada shi ko yanzu yana nan talauci a zuciyarsa sai Allah san irin talauci yana nan yana tunani shi har yanzu bai zama kaza ba a jahar da ka wancan kudin da yake ta diba sai yake zama kaza a kasar a jahar wani kuma sai yake zama kaza a kasar su wani sai yake zama kaza a bangaren su saboda haka yana nan cike da kunci da damuwa yaya zai ya zama kaza da ka wannan kudin ba su amfane shi ba ba kwanciyar hankali ba ni tsuwa da ka in dai aka saki hanyar gaskiya to sai dimuwa amma da za a gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya yi wa mutane kana zaune haka kawai sai da zaka gane muna cikin dimuwa yanzu da a ce misali wani mutum ya raba zakka ya samu wasu bayin Allah talakawa wanda suka cancanci zakka ya basu bana to in suka daidaici bai yau in yau 16 daga wata in ya basu to bai insha Allah ta'ala in suka san cewa zakka ne ko zai ce ga zakka to bai ba su sani ba fa ba sa tsammanin zai basu ba su ma san ya mallaki abinda zai bada zakka ba ko shi kenan sai zai ba su zakka yace wannan zakka ne haƙi ne na ku mun ga kun cancance shi muka ba ku to in ba kai sa'a ba bai a cikin waɗannan mutanen sai ka samu wanda daga ran 13 ga wata 13 ga wata Ramadan yana zuwa a rinka yin sallah kusa da wannan mutumin ko kuma yace ma haji bana ma fa muna nan ba rafa ba shi ya faɗa masa ba Allah ne ya sa abun a cikin zuciyarsa ya bayar bana kuma sai zo yace zai tina masa wallahi in kai wasa sai Allah ya mantar da shi sai Allah ya mantar da shi kai ko ka bashi haushi da kuma cikin daraja da girmamawa yazo yace ga wannan zakka bana sai ka ce kana da dabara daga 13 ga wata wai don kare manta ka da din a ina kake ya tuno da kai Allah ne ya tuna masa to yana daga cikin batun basiran mutane wai wanda ya baka abu lokacin da baka tambaye shi ba bari wai sai ka ce bari in yi sauri kare manta da ni da tan kai ne ka tunatar da shi ba Allah bane ya sa masa kaza ya baka wannan yana daga cikin dewa mutane abinda suke na kuskure sai ai shiga dimuwa kana saki hanyar Allah zaka shiga dimuwa sai ka cewa in baka je ka masa magana ba zai manta da kai in ka masa magana kuma shikenan ka tunatar da shi kullun aka yi sallah sai ka kana ta haka wai ya ganka in ya ganka ba amfani da Allah ka gayawa kanka a sunkuye ba sai ka daga kai ba abun kuma zai zo ya same ka da ikon Allah amma ina sai ka gaskantar da kanka ka je ka faɗa kuma a manta da kai to mutane su gane Allah su rike Allah sun huta wallahi amma in ba mu gane Allah muka rike Allah ba muna cikin dimuwa Allah zai kyale mu ta dimuwa wancan yana kuka wancan yana kuka wancan yana kuka ka je gurin mutum bayan ka tafi ya zage ka kai ma ka zage shi bai baka ba shi ma ya zage ka ka dame shi shikenan dimuwa kana jin haushin sa yana jin haushin ka me yasa ka zo gidansa shi kuma kai kuma kana tunanin me yasa bai baka ba Allah ya yi na'am
wa idan dan dana 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 dana
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi halin mutum. Wannan halin mutum ne mahalicin mutum yake bada bayani. Allah ce wa idza massal insana dhurru, idan matsala ta samu mutum, shi mutum yanda yake, idan matsala ta same shi, da'ana, Allah ce sai ka je na ta kiran li jambihi, in yana kwance, ya Allah, Allah ba ni lafiya, yana kwance a asibiti har ba ka je na ta, ya Allah ku taya mu addu'a, Allah ya ba mu lafiya, ko yana cikin talauci, ya Allah fiddani a halin da nake ciki, ya Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza, ko yana gidan haya, ya Allah ba ni gida na wani kaina, ya Allah buɗa mu, zaka ji yana roƙon Allah li jambihi, in yana kwance da ya farka addu'ar kenan, idonsa biyu addu'ar kenan, au qa'idan in yana zaune ma addu'ar kenan, au qa'iman in yana tsaye ma addu'ar kenan, kullun yana gaya wa Allah. Amma ka san halin dan adam, Allah ta falamma kashafna anhu durrahu, idan muka yaye masa wannan matsalar tasa, in rashin lafiya ne muka yaye ta, in talauci ne muka yaye shi, in rashin aiki ne muka bashi aiki, da ya gama makaranta, ya gama service, yana nan, ya Allah ba mu aiki, a turo takarda, Allah a taya mu addu'a, Allah ya ba mu aiki, duk gurin tafsiri sai mutum ya turo takarda, a taya mu addu'a, Allah ya ba mu aiki, ya gaya wa wancan, a taya mu addu'a, Allah ya ba mu aiki. Falamma kashafna anhu durrahu, lokacin da aiki ne matsalarsa, sai aka bashi aiki, aka sashi a wani guri mai muhimmanci, habba marra ka allam yad'una ila durrin massahu, sai ga yana wucewa kawai, ka allam yad'una ila durrin massahu, kai ka ce ba shi ne wanda ya taba kiran mu a baya lokacin da yake cikin matsala, wata matsala ta same shi ba, in yana wucewa zaka dauka bai taba samun matsala a rayuwa har ya gaya wa Allah ba. Allah wannan yake fadin wannan bayani, balle dan adam da dan adam, mutumin kirki baya manta Allah, kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin kirki shine wanda ko mutum ne masa abu baya manta wannan mutum, balle manta Allah, mutumin kirki baya manta mutum, la yashkuru Allah man la yashkuru an-nasa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk kaga baya godewa mutane ba zai godewa Allah ba. Ubangidanka da ya koya maka sana'a, ya bude maka shago, yayi maka kaza, wani ma ya taimaka lokacin da zaka yi aure, wani ya taimaka da zaka sayi gida, amma wani sai ka samu daga ƙarshe kallon hanyar inda mai gidan yake baya yi, ba ruwansa da shi, to Allah ma ya faɗi yanda ake masa, haka kai in ka ji wannan wani zai ce malam kamar ya san tsakanina da wani, a to sai ka yi hakuri kawai. Wannan Allah ne yake bayani, Allah subhanahu wataala yake bayani, shi ma Allah subhanahu wataala in mutum ya kira shi, wato lokacin da zaka ga mutum yana kiran Allah a kwance yana faɗa ya Allah, a zaune yana faɗa, a tsaye yana faɗa, ko yaushe yana faɗa, amma Allah yace in muka yaye masa wannan matsalar, in aiki yake nema, in aka bashi aiki, haba balle ya so mu samu, aka dan samu mota cikinta da dan sanyi sanyi, yazo ya dan yi gida, to karshen ta sai canja abokanai, sallar jami'i sai a hankali, sai kaji kawai yana yi wa kansa fatawa, to an ce tunda uzuri ne yanzu mu ma'aikata, saboda muna cikin aiki, tunda an ce muna cikin aiki za mu iya ko sallan ta yi jinkiri ma ba damuwa, da fa yana kiran sallah da yana jami'a, da yana jami'a mai kiran sallah ne, amma yanzu wai aiki ya yi kaza, saboda haka mun manta. Sai ga wani kuɗi ya zo shi ma, to abin da yake ya ma manta, da muna makaranta ashe yarinta, kai yarinta wallahi ta ɗebe mu abu kaɗan ba ma ci, sai mu ce haramun ne yarinta, wai yarinta yanzu ya yi gida, yarinta ne ta ɗebe su, to da haka yanzu ya mallaki hankali, ashe abun a hankali ake bi, ita rayuwar duniya sai a hankali, taka tsantsan ake a hankali, a hankali ake bin ta, da mun yi zafin kai, haka zaka ji wani yana gaya ma, sai ka samu wasu, sai ka je kana gaya mutum gaskiya, wani zai kaji ya ce da mun yi MSS da muna jami'a a 1950, sai gaya ma wai 50 kaza, tun ba a yi gaba ma kenan, wasu sun yi MSS, da mun yi MSS, wato sai ka je na gaya ma irin wannan wai zafin kai din da sun yi, wai zafin kai ne, daga baya sai suka gane ashe wadata ba a wasa da ita, saboda haka kawai sai ka same shi, da yana jami'a idan ya samu 1000 zai iya bada naira 100 a ciki a gudanar da harkar addini, yanzu kuma idan ya samu 1,000,000 a ini, to tayi kadan in an samu miliyan 10 to zai iya bada dan abun taimako amma miliyan 1 yanzu abun ya ja baya sosai da yana samu miliyan 10 yana samu miliyan 3 yana samu kaza yanzu ya zama dan abun da yake samu 100,000 kaza ne in ya ga ma 100,000 kaza nan sai ka ji kai kam da an baka wannan ma gaba dai ka huta to wai yanzu iya su ne yake samu saboda haka abun ya ja baya don haka ba taimakawa ba aikin addini ba kaza ba kaza sai dai ka ji yana ce ma da mun yi kaza da kun yi kaza da din yaushe bayan Allah ya ce ma wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin ka ci gaba da bautar Allah har sai ran da aka zare ranka a jikinka shine ka gama bautar Allah amma ka ce kana cewa da mun yi kaza yanzu kun daina kenan yanzu kun fasa to wannan dan adam kenan kafin ya samu aiki wani zaka ganshi da ibada da kiran sallah a masallaci a jami'a da sallah a cikin jami'i da gogurmaya cikin taimako wajen MSS zaka ga sune official ayi kaza amma daga ya samu aiki sai dauka wancan abun ashe kauyanci ne wancan abun rashin aiki ne wannan Allah ya kiyaye doka ana so mutun ya jure ya wuce da addinin sa duk inda yake babu wasa ba cin haramu ba ƙarya ba rashin gaskiya ba cin amana duk inda kake har ka bar duniya komin daular da ka shiga ka san cewa ka'idar guda ɗaya ce Allah shine Allah shi kake bautawa tun kana dalibi ka ci gaba da bauta masa har bayan ka zama ko shugaban kasa zaka zama ba taba kudin talakawa ko ka zama shugaban kasa ba taba kudin talakawa ba cin haramu ba cin hanci ba rashawa duka wannan doka idan mutum ya zama wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya san mutum bai manta Allah ba amma Allah yana bayyana mana halin mu ne wannan idan dan adam aka yaye masa matsalan sa maraka allam yad'una ila durrin masahu sai ga ya wuce kaman bai taba kiran mu zuwa ga wani matsala ya ta same shi ba Allah ta kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun haka nan dai ake kawatawa masu kutsawa cikin sabon Allah ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa Allah ya kiyaye mu na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalam haqiqa mun halakar da al-qaryu dewa karnoni dewa mun halakar da su min qablikum tun kafin ayyuk lamma zalam lokacin da suka zalunci kansu suka yi irin wannan aiki din mutum ya tsaya yana roƙon Allah an jima kadan ya manta in an yaye masa matsalar sa shikenan ya koma sabawa Allah in mutum yana cikin talauci shi mutumin Allah ne in ya shiga daula ya sabawa Allah ya manta da Allah 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 subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu haqiqa mun halakar da karnoni min qablikum tun kafin ku lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci suka zama suna yin dabi'ar da bata dace ba waja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyananu amma suka iyadda suka yi imani Allah subhanahu wata'ala ce wa ma kanu li yu'minu amma bas kasance sun yi imani da abun da manzanni suka zo musu da shi ba. Allah ce kazalika najzil qaumal mujrimi, haka nan muke sakan kawo mutane mujrimai masu laifi. Duk lokacin da mutane suka zama masu laifi, to Allah subhanahu wata'ala zai kama su da laifin su su shiga wani irin hali na rayuwa mummuna wanda ba dadi. Haka aka rinka yi alƙaryu da yawa sun wuce lokacin da suka zabi sabon Allah, suka zabi laifi, suka kauce wa aqida ta tauhidi, to sai Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da mummunan rayuwa. Allah subhanahu wata'ala ya ce summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dih, sannan sai muka sanya ku khala'ifa mamaya bayan an halakar da na farko, sai Allah ya biyo da wayansu kuma. Ja'alnakum, muka sanya ku khala'ifa fil ardi, mamaya a bayan ƙasa wanda kuka maye su. Min ba'dihim, bayan su, mu din nan kafin a yi mu, jama'a da yawa sun wuce, an yi alƙaryu da yawa da suka wuce, an yi annabawa da Allah ya aiko zuwa ga jama'a daban-daban, amma duk sun wuce. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi mu muka maye su, ma'ana mu ne al'umma ta ƙarshe. Al'umma ta ƙarshe din ma ƙarshen ƙarshe. Allah subhanahu wata'ala ce sai muka sanya ku khala'ifa fil ard, wato mamaya a doron ƙasa. Min ba'dihim, bayan waɗancan alƙaryu ɗin da suka wuce, linan zura kaifa ta'malun, don mu ga ya za ku yi kuma, za ku yi aiki irin nasu ko kuma za ku yi imani. Allah yakan sanya mutane su maye waɗanda suka yi zalunci, su maye mutanen da ba na kirki ba, don Allah ya ga yaya mutanen za su yi. Allah subhanahu wata'ala yana faɗi kamar yadda yake bada kissan mutanen Annabi Musa alayhi salam, da suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu. Kaga Allah subhanahu wata'ala zai iya halakar da makiyinku, wanda ya hana ku sake, wanda ya takura ku, wanda yake kawo muku matsaloli, Allah zai iya kawar da shi ko ya halakar da shi, ko a kawar da shi ba a yi da shi. Sannan ya sanya ku kuna kun ya zama ku ne kuke shugabanci. Fa yanzura kaifa ta'malun, sannan sai ga ku kuma ya za ku yi. Allah subhanahu wataala ya kawar da wanda kuke cewa shine damuwa, ya kawo naku ya gani ya za ku yi. Za ku gode wa Allah, za ku yi aiki na kwarai, ko ku dai za ku ci gaba da cewa ai cin hanci da rashawa, ko a ɗebi dukiyar gwamnati, ko a ɗebi dukiyar talakawa, za ku ci gaba da wannan kamar da aka saba yi tunda. In haka za ku ci gaba da yi, to kuma ku saurari bala'i, Allah ya kiyaye. Doka Allah ce summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim, sannan sai muka sanya ku mamaya a doron ƙasa. Min ba'dihim, bayan waɗancan sun shude, bayan zalunci da suka yi Allah ya kawar da su. Linan zura kaifa ta'malun, don mu ga ku ma ya za ku yi. Doka jarrabawa ce. Na'am.
Wa idza tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin
wannan izjili da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati, a duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu bayyanannu, sune ayoyin alqur'ani, an karanta wa mutane marasa son Allah, marasa son addinin Allah, masu saba wa Allah bisa ganganci, in an karanta musu ayoyin mu bayyinatin, bayyanannun ayoyi, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba sa tunanin za su haɗu da mu ranar tashin alkiyama, sai ka ji suna cewa iti bi qur'anin ghairi hadha, ka zo mana da wani abun karantawa alqur'ani ba wanda ba wannan ba, wannan ba mu yadda da shi ba, kawo mana wani. Wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wannan a babin izgili da kafirci da in Allah subhanahu wataala, sai su rinka cewa iti bi qur'anin ghairi hadha, ka zo mana da wani alqur'ani wanda ba wannan ba, au badil, ko kuma ka canja mana aya kaza da sura kaza, ba ma son su a canja su. Wai suna gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkiro alqur'ani ba balle ya iya canja shi to shine Allah subhanahu wataala ya ce kul ka ga ya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya ba ba ni zan iya wai in canja alqur'ani a karan kaina ba ban isa ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba komai nake bi ba sai abinda aka yi mun wahayi zuwa gare ni abinda aka mun wahayi Allah yace ya isar shi yake isarwa amma ban isa in canja in ce ni ga abinda nake so in ga yawa mutane ba ba zai yiwu ba wahayi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam shi al-muballigh ne anillah wato shi al-muballigh ne anillah wato shi mai isarwa ne kawai daga Allah abinda Allah yake so a isar Allah shi ne yake saukarwa amma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bani kaza in ga ya musu ko kuma mutane sun cancanci kaza a ga ya musu ba a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine isarwa amma sauko da wahayi a sauko da ayoyin alqur'ani wannan aikin Allah ne shi kuma Allah shike saukar da abin da ya ga dama aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa mutane ga abin da Allah yace in ga ya musu in alayka illal balagh ba abin da yake kanka kawai sai isarwa don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ga ya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zan iya ba ba ni zan iya wai in canja alqur'ani daga karan kaina a ban isa ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba komai nake bi ba sai abinda aka yi mun wahayi zuwa gare ni abinda aka ce ga ya musu shi nake fada abinda aka ce bari na bari abinda aka ce in fada sai in fada abinda ba a ce in fada ba ba zan fada ba don haka manzanni yan sako ne kawai Allah yake aiko su zuwa ga mutane abinda Allah yake su gaya wa mutane shi suke gaya wa mutane abinda Allah bai aiko su da shi ba ba da masu fada kuma ba su isa su canja abinda Allah yake su fada ba kuma ba sa ƙara ko harafi daya akan abinda Allah ya musu wahayi kuma ba sa rage ko harafi daya akan abinda Allah ya musu wahayi Aisha radiyallahu anha tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu na wahayi da ya boye ayan suratul ahzab Allah subhanahu wataala da ya saukar wai ta qulul ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi da zai boye wani abu da wannan zai boye amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya boye komai ya isar da sakon Allah duk abin da Allah ya aiko shi ya isar shi yasa lokacin hijjatul wada yake ga yawa mutane hal ballag shin na isar Allah ya ce in yi muku in ce muku kaza in ce muku kaza in ce muku kaza na isar ce ka isar sai ta Allahumma fashhad ya Allah ka sheda na isar da sakon da ka aiko ni dai alhali Allah ya fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah don haka iya abun da manzanni suke yi kawai shine isar da sakon Allah zuwa ga mutane amma ba sa ƙari akan abun da Allah ya aiko su kuma sannan ba sa ragewa in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ma kiran kaina ka fada musu Allah yace manzo ya ga yawa mutane sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ni ma karan kaina akhafu ina tsoro in asaitu rabbi in na saba ubangijina ko na canja abin da yace in fada ko na ƙara ko na rage ni ma ina tsoron ubangijina azaba yawmin azim inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ma ina tsoro in na saba ubangijina azaba yawmin azim azaban wani ini mai girma shine ini ranar tashin alkiyama domin Allah subhanahu wataala ta fazza bima tu'mar ka tsage duk abun da aka umarce ka ga ya musu ka ga ya musu kar ka rage komai amma Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka hakika an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga manzannin da suke kafin kai wallahi in kai ma ka hada Allah da wani ko ka fadi wani sako daban alhali Allah bai ce ka fadi wannan sakon ba Allah ta la yahbatanna 'amaluka wallahi duk aikin da kai zai baci wannan manzon Allah ma kenan sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya rage komai yace kuma kai din ma ka gaya musu kana jin tsoron Allah ka ce musu inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron in dai na saba ubangijina na saba abin da ya umarce ni to ina jin tsoron azabar wani ini mai girma shine inin tashin alkiyama na
قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا
Allah subhanahu wataala yace ka gaya musu kul ka ce da su lausha Allah da Allah ya ga dama ma talautu alaikum da bazan karanta muku wannan alqur'anin ba da Allah ya ga dama ba zai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane alqur'ani ba ko ya gaya musu sakon Allah cikin alqur'ani ba ka gaya musu da Allah ya ga dama da ba sai ka karanta musu wannan littafi ba kul lausha Allah ma talautu alaikum wala adrakum bi sannan dama bazan zo ina ta sanar da ku alqur'ani din ba ko bazan zama nafi ku sanin ma alqur'anin ba da Allah ya ga dama bazan san alqur'anin ba ko bazan zo in karanta muku alqur'anin ba in kaga Allah kai ba ma manzanni ba ko mutane ne kaga suna karanta littafin Allah ko suna karantar da mutane ko suna darasin littafin Allah ko suna koya wa wasu mutane Allah ne ya ga daman su yi wannan wani yana son a ce shi mai karantar da alqur'ani ne bai samu dama ba duk son da yake yi Allah bai ba shi dama ba ko saboda dalili kaza ko dalili kaza wani kuma Allah ya bashi daman yayi wannan wannan aiki ne daga Allah kuma zabe ne daga Allah balle manzo ai da Allah bai ga dama ba da bai ise zo ya karanta alqur'ani ba sai ina ma zai san alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam da tamfa ummi ne baya rubutu baya karatu sai ina zai san alqur'ani amma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik tun kafin saukar da alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi kafin alqur'ani ba kai ba mai karatu bane wala takhutuhu bi yaminika kai baka zama kana rubuta alqur'ani ko kana rubuta rubutu da hannunka na dama ba baka iya ba to da haka me yasa yanzu ake kokonto don ka zo da alqur'ani Allah ya ce ka gaya musu fa qad labistu fikum umran min qablihi ai na zauna a cikin ku umran shekaru da yawa min qablihi kafin a saukar mun da alqur'ani kun taba jin na zo na ce ga alqur'ani daga Allah sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 40 aka yi masa wahayi shekara 30 a rayuwarsa yana dan shekara 10 kenan ko yana dan shekara 20 ma tukunna da ya zama dan shekara 20 ya aka yi yana mai matashi mai hankali wanda ake ce masa al-amin a garin makka muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam amma bai taba cewa ku zo ku bautawa Allah ga alqur'ani Allah ya saukar mu bai taba faɗa ba saboda ba saukar masa da alqur'ani ya zauna a cikin su shekaru da yawa amma bai taba cewa ga alqur'ani ba har sai da ya shekara 40 Allah ya saukar masa da wahayi Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabin ya ayyuhal muddathir qum fa anzir sai da aka saukar masa da wannan aka ce zo yanzu kam tashi kai gargadi ga alqur'ani an saukar maka ila mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai sannan tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai ya fara karantawa mutane alqur'ani da can inda son daukaka yake ko kuma da a ce kirkirowa zai yi ai da tun yana yaro matashi kawai da sai kirkiro shi tun yana dan shekara 20 tun yana dan shekara 25 har yayi shekara 30 har yayi shekara 39 bai ce kowa komai ba saboda ba aiko shi ba amma yanzu an aiko shi to da haka ya kamata mutane su gane cewa da can tunda bai kira mu ba yanzu yake yake kiran mu yake fada kai ya kamata mu gaskata shi afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ku gane cewa wannan sako ne daga Allah wannan koda mutane ba su hankalta ba Allah ka ba mu ikon hankalta mun tabbata lalle alqur'ani sako ne daga Allah ko mun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya kuma ya isar da sakon Allah Allah ka ba mu ikon riko da sakon Allah wanda ka aika kuma manzonka da shi ka ba mu ikon riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Thank you. dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatun bayin Allah su tsaya su da addu'o'i waɗanda suke kamfanin wannan ruwa wanda suka kawo suke bukatun bayin Allah su sha ruwa musamman a wannan wata mai alfarma muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya sa abunan samu albarkan kasuwanci da suke yi Allah ya sanya albarka a ciki Allah kuma ya karfafe su ya kuma ƙara ƙarfin gwiwa sauran waɗanda suka turo wanda suke cewa yayansu yana shaye-shaye muna fatan Allah ya sa ya daina wadda take fama da ƴan uwanta sannan kuma tana buƙatan Allah ya bata miji na ƙwarai muna fatan Allah ya bata miji na ƙwarai Allah kuma ya bata ikon ɗawainiya ga wannan yara da suke ɗawainiyansu Allah kuma ya bata lada wadda suke abunan da marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya basu lafiya wadda ɗan uwansa ya hatsari yake cikin wani hali na matsala a kunkumi muna fatan Allah ya bashi lafiya wadda yake yana zunubi ga Allah subhanahu wataala amma ya tuba muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa yayi tuba na gaskiya Allah subhanahu wataala in ya ga dama ba sai ya jarrabi mutum da kari over ba in dai mutum ya tuba Allah subhanahu wataala yana iya kuma koda mutum ya ga kari over kada ya dauka wai cewa ukuban wannan abun nan din ne a wannan wani abu ne daban amma Allah baya ai wani ma a cikin mutane baya rike wani azuci inda yace ya yafi to balle Allah subhanahu wataala yana yafewa saboda haka ka ji kawai in dai ka tuba Allah ya yafe maka kari over banka kuma ka dage da karatu kana addu'a Allah subhanahu wataala ya bada nasara sannan wanda suka turo su ma kowa da irin abun da ya bukata da wanda yace ya fara kasuwanci yana ganin wasu suna kaman bakin ciki da wannan muna fatan Allah ya sa su gane kuma su daina wannan abubuwa Allah kuma ya kare masa kasuwancin sa da harkokin sa kowa da irin abubuwan da kowa ya ambata na bukata wanda suke fama da matsaloli Allah subhanahu wataala yayi musu wanda yace ya fara sallan duha muna fatan Allah ya tabbatar da shi akan wannan sallan walaha Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yi Allah kuma ya tabbatar da mu akai dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zanuban mu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus tare da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya kare mu da kariyar sa daga fitintunun karshen zamani duk abin da zai kawar da mu akan gaskiya Allah ya kare mu daga shi abin da zai kara mana tabbata akan gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan sa in muna kan gaskiya Allah ya kara mana karfin gwiwa wajen riko da gaskiya Allah shine mai jujjuya zukata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da zukatan mu wajen son alqur'ani da aiki da shi da son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da ita ba tare da canjawa ko kuma juyawa ba Allah subhanahu wataala ya ba mu rufin asiri ta inda ba mu tsammani Allah ya azurta mu da arziki na halal ta inda ba mu tsammani masu ba su suka Allah ya ba su ikon biya waɗanda suke fama da tattalin arziki Allah ya kawo musu dauki cikin tattalin arzikin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shugabanninmu Allah ka basu ikon yin aikin da zai zama alkhairi a rayuwarmu da addininmu shugaban kasa Allah ka taimake shi Allah ka bashi nasara cikin duk abin da ya sa a gaba wanda zai zama alkhairi ga rayuwarmu da addininmu da al'umma baki daya sanatoci wanda suke wakiltan wannan jaha ta mu Allah ka sa su gane gaskiya su yi aiki da gaskiya duk abin da za su yi zama na alkhairi a rayuwar mu da addinin mu Allah ka taimake su akan sa gwamnan wannan jaha ta mu Allah ka taimake shi duk abin da zai yi na alkhairi ga addinin mu da rayuwar mu Allah ka taimake shi akan sa chairman local government chairman dukkan chairmomi na local government kowace na wannan jaha Allah subhanahu wataala ka taimake su duk abin da za su yi talakawan su ji daɗi Allah ka taimake su a kansa duk wasu shugabanni ta ko ta wani bangare da karamin guri da kuma babban guri Allah ka taimake su yi aiki na ƙwarai Allah ka sa su gane abin da ba gaskiya ba kar su aikata shi abin da suka yi niyan yi in ba mai kyau bane Allah kar ka ba su ikon yi duk abin da suka yi niyan yi in mai kyau ne Allah ka taimake su a kansa mu kuma duk abin da suka yi na daidai Allah ka ba mu ikon musu biyayya a kansa Allah subhanahu wataala ka gafarta mana kurakuran mu in zabe yazo na gaba kuma Allah ka shugabantar da mutanen kirki akan mu waɗanda za su zama masu tausayin talakawa wanda za su yi amfani da dukiyar talakawa wajen ciyar da talakawa gaba da taimakon Allah da kuma haɓaka addinin musulunci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mun yi addu'a ga iya gwamnatin jihar mu kawai da duk sauran gwamnonin jihohi baki daya duk abin da za su yi na alkhairi Allah ya taimake su a kansa abin da za su yi na kuskure ko ba daidai ba Allah ka sa su gane kar su aikata ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك